Georgia Bank of Florida.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo da sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau 32 ga watan Yuli na shekarar 2024. To kafin ku jagoran da muke tafa da su da farko ga Mahmud da kanin labarai.
To Hafiz, dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-hare a kudancin yankin zirin Gaza inda hukumomin lafiyan Falastinawa suka ce akalla mutum 8 sun mutu. Shugaban Amurka Joe Biden ya maida martani kan hukuncin da kotun koli ta yanke kan shari'ar da ake tuhumar Trump da laifin yunkurin sauya akalar sakamakon zaben 2020. Cristiano Ronaldo ya bada tabbacin cewa wannan shine karo na ƙarshe da zai buga gasar ƙasashen nahiyar Turai da hukumar UEFA take shiryawa.
Kanin labaran duniyar kenan. Bayan labaran duniyar, za a ji yadda iyaye da ƴan uwa waɗanda hare-haren kunar bakin wake da aka yi a jihar Borno ya rutsa da su suke ƙarin bayani da kuma sake samun mace-mace da aka yi.
Sun guguru ni kuma na zo da na bishi na cina ga abun da ya faru na tambaye yaro da na ne mishi na ne mishi sai Allah ta mike ni ga abun da ya sa mishi da shi to shi ne na da ke shi na maza na ya abu da shi na zo da shi asibiti.
A jamhuriyar Nijar za ku ji cewa bankin duniya ya amince baiwa kasar tallafin dala biliyan 214 na saifa kwatankwacin dala miliyan 350 domin karfafa ayyukan noma da kiwo.
Ya kamata wannan kuɗi a nemi wurare waɗanda anka kawo anka gyara ruwa kayan aiki anka kawo iri anka ce mazamnan karkara ga aikin da muna jira gare ku.
Bayan nan za mu kawo muku shirin noma tushen arziki da zan gabatar inda shirin na wannan makon ya tattauna kan batun rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cewa a wannan shekara mutane miliyan 31 za su fuskanci yunwa a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-hare a kudancin yankin zirin Gaza inda hukumomin Falastinawa suka ce akalla mutum 8 sun mutu. Hare-haren sun hada da wanda aka kai yankin Khan Yunis kwana guda bayan da Isra'ila ta fara Falastinawa fararen hula umarnin su fice daga yankin. Isra'ila a yau Talata ta ce ta kai hare-haren na sama ne cikin dare a yankin na Khan Yunis inda ta ce daga nan ne mayakan Falastinawa suka harba mata rokoki 20.
Much of Khan Yunis was destroyed in a long assault earlier this year, but large numbers.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce mafi akasarin yankin na Khan Yunis ya lalace sanadiyar hare-haren da aka kai birnin a farkon shekarar nan. Amma da yawa daga cikin Falastinawa sun koma birnin domin kaucewa harin da ake kaiwa Rafah dake kudancin Gaza. Wasu ƙarin hare-haren sama sun kaikaici birnin na Rafah dake kudancin Gaza yayin da sojojin ƙasar Isra'ila suka gudanar da wani samami akan Hamas a tsakiyar Gaza kamar yadda dakarun Isra'ila suka ce. Kakakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa wa manema labarai a ranar Litinin cewa umarnin da Isra'ila ta bayar na Falastinawa su fice daga yankin na Khan Yunis ya nuna cewa yanzu babu wani yanki da za su iya guduwa don tsira a yankin na Gaza. Shugaban Amurka Joe Biden ya soki hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke a ranar Litinin wanda ya nuna cewa shugabannin kasar suna da wagegiyar rigar kariya daga tuhume-tuhume kan wani abu da suka aikata karkashin ofishinsu. A shari'ar da ta shafi tsohon shugaban Amurka Donald Trump inda ake zargin sa da yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a 2020. Yayin wani jawabi da ya yi daga fadar White House, Biden ya ce kamata ya yi a ce babu wanda ya fi ƙarfin doka ko da ma shugaban kasa ne.
Today's decision almost certainly means that there are virtually no limits.
Biden ya ce wannan matsaya da kotun ta dauka na nufin shugaban kasa ba shi da iyaka kan abin da zai iya aikatawa. Shi dai Trump ya sha musanta aikata ba daidai ba, ba dangane da sakamakon zaben na 2020 inda yake ikrarin cewa aran gizon ƙuri'un da aka yi shi yasa ya fadi a zabe. Gangamin yakin neman zaben na Trump ya yaba da wannan hukuncin da kotun kolin ta yanke, yana mai cewa matakin yayi daidai. Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami kira ballistics wanda zai iya daukan babban makamin da ake cillawa wajen kai hari. Kamfanin jallancin labaran KCNA na kasar a ranar Litinin ya ba da rahoton gwajin makamin wanda ake kira 1-11-DA-4.5 wanda kasar ta gwada don daidaita ingancinsa. Rahoton ya ce makamin zai iya daukan dashen kan makamin yaƙi da ya kai nauyin tan 4.5. Sai dai rahoton bai bayyana takamaiman inda aka gudanar da gwajin ba da kuma inda makamin ya sauka. Wannan rahoton da kasar ta Koreya ta Arewa ta fitar a yau Talata na zuwa ne bayan da makwabciyarta Koreya ta Kudu ta ce Koreya ta Arewar ta kaddamar da wasu gwaje-gwajen makami masu linzami guda biyu, inda ɗaya daga cikinsu ya faɗi a yankin Pyongyang bayan da ya samu tangarɗa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Barnan, Najeriya, inda a ƙarshen makon da ya gabata wasu mata yankunar bakin wake suka kai harhari inda suka kashe mutane da dama tare da jikkata wasu. Kawo yanzu dai daga cikin mutane 42 da ke kwance a asibiti an sallami 14 tare da samun ƙarin mutane 2 da suka rasu. Sai dai har yanzu mutane 26 na kwance a asibiti suna ci gaba da karɓar magani. A halin da ake ciki dai iyaye da 'yan uwan waɗanda abin ya ritsa da su na ci gaba da yin bayanai. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin Ibrahim Mustapha ya aiko mana.
Dangane da waɗanda suka jikkata a harin ƙonan bakin wake da aka kai goza a jihar Borno, yanzu haka dai daga cikin mutane waɗanda suka jikkata 44 guda biyu sun rasa ransu, sannan an sallami 14. Yanzu haka akwai kimanin mutane 28 da suke karɓar magani a asibiti. Iyayen waɗanda ake rike da su yanzu haka a asibitin sun zanta da muryar Amurka yadda suka bayyana irin yadda suke samun sauki.
Ya kai ne akan mara lafiya.
To alhamdulillah, sai dai mu gode wa Allah. Kaddara ne Allah ya kaddaro shi ba da zai. Alhamdulillah muna gode. Jiya da al'amarin da muka samu kuma
jiya aka kawo.
To
alhamdulillah, gashi nan dai muna godewa Allah.
Al'amar yaro na akan na aike shi, da na aike shi yaje samu abu, kuma kafin yazo abu ya faru. To shine akwai, to Allah ya sa kaji labari. Da naji labari wayansu din kuma sun guguru ni kuma nazo da na bi shi nace na ga abun da ya faru na tambaye yaro da na ne mishi. Sai Allah ya taimake ni ga abun da ya sa mishi da shi. To shine na da ke shi na maza na ya fita da shi. Na zo da shi asibiti.
Sannan ya jiki da ɗan sauki ko?
Yanzu haka wasu rahotanni suna nuni da cewa maharan mata ne da suka shigo ta hanyar hulka da ke garin Nagoza. Duk da jami'an tsaron Najeriya da ke zama a garin Nagoza sun kewaye garin Goza da ramuka da suka tona don kare garin daga ɗan ta'adda. Ɗan majalisa mai wakiltan kudancin Borno a majalisar tarayya kana ɗan asalin garin Goza, Muhammad Dume, ya nuna matukar damuwarsa. A jawabinsa ya bayyana cewa duk da yanzu haka waɗanda suke zama a sansanonin gudun hijira an fara maida su garin Goza a 'yan kwanakin nan, sai gashi kuma an sake samun wasu mata ɗauke da bama-bamai sun farwa jama'a, inda hakan ya yi sanadin mutuwar mutane 33 tare da jikkata wasu 42. Ya mika sakonsa na taziya ga waɗanda suka rasa rayukansu, inda ya yi wa waɗanda suke jinya addu'an samun lafiya. Kamar yadda aka ji, mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shetima ya ziyarci asibitin, yadda ya bayyana taziyarsa ga waɗanda suka rasa ransu, kana kuma ya duba waɗanda suka jikkata a gadon asibiti. Bayan duba marasa lafiyan, mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shetima ya zanta da manema labarai a harabar asibitin.
Yanzu dai mutane 32 sun rasa rayukansu, 42 aka kawo daga Goza, a cikinsu ma biyu sun ansa kiran Allah. A yanzu dai an sallami 14, dauran 26 suna nan a asibiti, kuma insha Allah gwamnatin Borno za ta yi iyakan kokarin ta daga cewa ta kyautata musu, ta tallafa musu, an kula da su. Shugaban kasa ya umarce ni in zo in yi jaje, kuma insha Allah gwamnatin tarayya za ta dauki duk matakan da ya cancanta a dauka a kare dukiya da rayukan al'umma.
Yanzu haka dai gwamnatin jihar Borno ta ɗauki nauyin duk waɗanda harin bom ya shafa a tashin bom na garin Goza, wadda wasu 'yan ƙonan bakin wake suka kai ranar Asabar ɗin da ta gabata. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryar Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim Mustapha. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na shirin karɓar bakuncin takwarar aikinsa na Ukraine Rustem Umarov a wani zama da za su yi da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, ta ce zai kara bayyana goyon bayan da Amurka take nuna wa Ukraine. Tattaunawar na zuwa ne mako guda gabanin shirin da Amurka ke yi na karbar bakuncin taron kasashen kungiyar tsaro ta NATO, wanda zai mai da hankali kan yadda za a tallafa wa Ukraine don ta kare kanta daga mamayar Russia. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai kuma gana da shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Ukraine Andriy Yermak. Amurka ce dai kasar da ta fi ba Ukraine tallafi cikin sama da shekaru biyu da Ukraine din ta kwashe tana yakar mamayar da Russia ta yi mata. Tallafin sojin da Amurka ke ba kasar ya samu tangarda, inda aka kwashe watanni da dama ana kai ruwa rana a majalisar dokokin Amurka kan amincewa da karin tallafi. Cristiano Ronaldo ya bada tabbacin cewa wannan shine karo na karshe da zai buga gasar kasashen nahiyar Turai da hukumar UEFA take shiryawa. Ronaldo ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta RTP bayan bugun finaliji da Portugal ta samu nasara akan Slovenia cewa babu haufi wannan gasar ita ce ta karshe a gare shi. Wannan shine karo na 6 da Ronaldo mai shekaru 39 yake buga gasar ta kasashen Turai. Ya kuma taimakawa kasar ta Portugal wajen kaiwa ga zagayen quarter finals a bana. Dan wasan wanda yake takale da kungiyar An-Nasr ta kasar Saudiya ya kara da cewa burinsa a kullun shine ya faranta wa mutane da kwarewarsa ta takale da.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, inda Bankin Duniya ya amince baiwa jamhuriyar Niger tallafin biliyan 214 na SEPA, kwatankwacin dala miliyan 350 domin karfafa ayyukan noma da kiwo a kasar. Wannan na zuwa ne a wani lokaci da farashin kayan abinci ke ci gaba da tashin goron zabi, saboda haka ake ganin bunƙasa waɗannan fannoni mataki ne da ka iya kaiwa a sami wadatar abinci, har ma a kai matsayin da za a iya sayarwa don samarwa da ƙasar kuɗaɗen shiga. Wakilin muryar Amurka ya mai Sula Mumin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ofishin Bankin Duniya a Nijar ya sanar cewa bankin ya amince ya baiwa kasar tallafin miliyan 150 na dalar Amurka, kwatankwacin miliyar ko kuma biliyan 214 na SEPA, waɗanda za a yi amfani da su a matakin farko na ayyukan zamanantar da noma da kiwo. Shugaban kungiyar manoma da makiyaya ta Platform Paysan Shubabanya ya yaba da wannan yunkuri da ka iya zama hanyar warware matsalar karancin abinci da tsadarsa a Nijar, inji shi.
Wannan hanya ne ita kaɗai ne za a bi in ana so Nijar ita ma ta zama ƙasa wanda tana iya buga gaba da kanta take ita ce, wanda kowa yana ci yana sha. Kowa ya gani lokacin da an kai juyin mulki ta kukumi da an ka samu Nijar, matsala na fari da mun ka samu matsala na abinci ne. Tunda waɗanda suna kawo abinci sun ka ruhe iyakansu, mun ka zo babu abinci.
A ɗaya gefe, shirin zai mai da hankali wajen nemo hanyoyin wadatar da busashe, ciyawa da sauran dangoginta. Abdu Nino Gajango, ɗaya daga cikin jagororin masu ayyukan ci gaban karkara, na da ƙwarin gwiwa game da fa'idar wannan dabara, amma fa ya ce sai an cire son rai wajen zartar da abubuwan da aka tsara.
In ka ɗauki kamar Burkina, suna da ilimin wannan yadda za a keɓe wuri a yi noman ciyawa, a yanka ta a aje ta, yadda wanda suke da mashin yadda suke yi dussa su aje su, sai da haka ciyawa za a shifka ta a yanka ta a aje ta, masu neman ta da sun tashi magata.
To wannan duka abu ne da ya kamata a zanna ai tunani a gan menene ya kamata ta kameme.
Kashi 40 daga cikin 100 na kudaden shigar jama'a na cikin gida a nan Nijar kan fitowa ne daga ayyukan noma, inji Bankin Duniya, wanne ya kara da cewa fannin na zama madogara ga kashi 80 daga cikin 100 na yawan al'umar kasar. Sabili kenan za a duba matakan inganta kasuwannin sayar da albarkatun noma da kiwo ta hanyar wannan tallafi.
Ana iya samu wani wuri a gera a yi wurin noma, mutane su zo su yi noma. Sai ka gani ba waɗanda ya kamata a taimaka ba ne su suke noma a wurin. Waɗanda suke da hali su je su yi na kansu da kansu, su za su amci waɗannan wuraren ya zama su suke yi, masu ƙananan ƙarfi, ƙananan manoman kullum a wurin su na da suke. Idan aka ɓace a wurin masu yi, to kenan abin da za a yi ɗin ba zai yiwu ba.
Haka shi ma shugaban Platform Paysan ya zo da wasu shawarwarin da yake ganin za su taimaka a cimma nasarar abin da aka sa gaba a kasar da ke daya daga cikin mafi dandana kudar illolin canjin yanayi a duniya.
Kai ya zamanto kudi wannan na sayan motoci ne, na taruruka ne da bai karewa, ya kamata wannan kudi a nemi wurare waɗanda anka kawo anka gyara ruwa, kayan aiki, anka kawo iri, anka ce ba mazamnan karkara ga aikin da muna jira gare ku.
A yanzu haka farashin abinci ya yi tsadar da ba a taɓa ganin irinta ba a tarihin Nijar. La'akari da girman wannan matsalar ya sa gwamnatin mulkin sojan ƙasar bullo da tsarin sayar da shinkafa a farashi mai rangwame a birnin Yamai, shirin da aka ayyana cewa za a faɗaɗa shi zuwa jihohi a nan gaba. Abin tuni, Bankin Duniya ya dakatar da ayyukansa a Nijar a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 kafin ya sanar cewa ya dawo aiki a watan Mayun da ya shige. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen cewa sama da mutane miliyan 31 ne a jihohi 26 a Najeriya za su fuskanci karancin abinci a wannan shekara, al'amarin da ke jan hankalin masu ruwa da tsaki. Wakilin Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya, wato AFAN, ga dai yadda tattaunawarsu ta kasance.
Da farko za mu so ka gabatar da kanka.
To sunana Jatta Faruk Rabi'u Mudi, shugaban gamayyar kungiyoyin manoma na tarayyar Najeriya, wato All Farmers Association of Nigeria, AFAN.
Wannan hasashe da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na fuskantar ƙarancin abinci a Najeriya, a matsayinka na jagoran ƙungiyar manoma ta Najeriya, shin ina gizo ke sakar ne kam?
Na farko dai gaskiya inda gizo suke sakar, abinda suka faɗa na tsamama ko canjin yanayi da ake samu a duniya, wannan gaskiya ne kuma zai taɓa ko ina ba wai Najeriya ba kadai. To amma akwai ko ina kowa ya ɗauki matakai. Amma mu abin da yake faruwa sun yi duba ga cewar mu magabatanmu a nan wurin, gaskiya matakan nan ana faɗan su da baki amma aiwatar da su ɗin shi ne abin da muke samun matsala yake gagara. Matakan noman sosai wanda za a tallafa noma. Na farko dai muna da matsaloli, challenges kaman a ɓangaren tsaro, wanda inda ake da matsalar ƙarancin tsaro inda ake noman ne a nan arewa. To stable abincin da ake ci ko buƙatar mu ta ƙasa hadda za mu ke bayarwa, a arewa ake noman su, to amma tsaro ya taka rawar gani sosai wajen hana yin noma da yawa. Na biyu, sannan akwai waɗannan tsadar kaya da tsadar rayuwa, musamman tallafin fetur da aka aje da aka ɗauke ya jawo, yanzu misali a noman ranin nan da za mu tanadi abinci da yawa don mu kawar da wancan maganar, sai noman ya yi tsada da za ka ga waɗansu sun kasa noman sun bar gonakin. Ana tsakiya da noman fetur ya zo ya gaza ya tsaya ma babu shi, da aka zo aka tsaya waɗansu suka tafi suka bar gonar. Ni ina ma imani a ɗinruwoyi da na shiga akwai inda idan ka sa ashana a gonar shinkafa za ta kama, saboda mutane sun gudu sun bata kuma jarin su ya kare kenan. To waɗannan abubuwan da yawa in ba mu kungiyoyi da manoman suka sani ba, gwamnatin daga sama har ƙasa har yanzu a cikin shiri ake, yaushe za a gama shiri? Saboda haka wannan shine gaskiya sakacin da aka samu, kullum sai a ce ana, amma shi kuma noma yana da lokaci. Idan ka ɗauke lokacinsa baka yi shiri ba, duk shirin ya zama na banza na wofi. Wannan shine matsalar da aka samu. Manoman da suke actively suke aikin ba su samu yanayin tallafin da za su yi wannan noman ba. Kuma muna kira kamar yadda kullum muke faɗa a gwamnati ko muke kira shine cewa idan ana kallon yadda ake za a tallafa manomi ne a wannan yanayin kamar yadda shugaban ƙasa ya yi declaring state of emergency akan abinci, ya kamata kar a kalli manomin wanda za a ba wani abu, a kalli ƙasar ne domin ka tallafa manomi. Kawar da yunwa za ka yi ƙasar kake tallafawa ta yanayin yaduwar arzikinta da yanayin wannan yunwa da ake fara za ta zo don kar ta zo. To wannan shine gaskiya da aka sami challenges ko kuma aka sami naƙasu wanda har wannan abin za mu sake mana tasiri. Ba don haka ba babu wani yanayi da Allah bai bamu ba a Najeriya da za a zo a ce a samu a cikin wannan abin. Abin takaici ne ma a faɗi Najeriya a cikin wannan a yanayin ƙasa da Allah ya bamu ruwa da mutanen da za su yi aikin. Saboda haka wannan shine gaskiya a takaicen takaicewar al'amari da ba za a.
To me zaka ce dangane da madudin kuɗaɗe da gwamnatin tarayya karkashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari ta ware don inganta aikin gonan nan da ma kuma wanda gwamnatin Tinubu ta ware? Shin waɗannan kuɗaɗe da aka ware anya sun isa ga inda ake son su je kuwa kuma sun yi tasiri?
Da ta aka faɗa an ba manoma ka san wani abu ne da yake faruwa. Gwamnati idan za ta yi amfani da manoma ko a yanzu gwamnatin gashi shi wannan minista ma ana magana akwai kuɗaɗe don ko yanzu na gani ya faɗi cewa biliyan 309 aka saki daga a wannan daga kawansa zuwa yanzu. To amma sai kai kallon ko abincin za a siya na biliyan 300 ai ya kamata a gan shafi. Saboda haka da wannan manoman ake yi. To haka kuma manoma sun zama cewa duk abin da aka zo aka ce na noma ne kowa zai zo ya saka hannunsa a ciki. Idan aka ce yau ƙwariya ce aka kawo kaso na 'yan asu ba za ka taɓa ganin wani ba ɗansu ba. Idan aka ce wani abu ne na lauyoyi ba za ka ga wani ba su ba. Likitoci haka kowa haka, amma da an ce wani tallafin noma ne kowa zai zo da sunan manoma sai ga an tura manoman saboda mu ana ganin mu idadawa ko menene ko rashin wayewa. Saboda haka kowa sai ya zo sai a kwashi abin sai a ce an ba manomi. Kuma babu wanda zai zo ya ce ni lauya ne a bani, cewa zai manomi ne ni a bani. Kuma a saka sunaye ka rasa ta inda aka same su. Mu kuma muna zaune da sunayen manoman da manoman tunda ƙasa a sama. Musamman misali ƙungiyar AFAN tana ita ce duk gamayyar ƙungiyoyin nan take rumfa da su, take karɓi, take saman su. Sannan muna da structure nan daga ƙasa, jiha, ƙaranan hukumomi har zuwa mazaɓa. To sai ka rasa ta inda abubuwan suke tafiya. Shi kansa wancan tallafin ai waɗanda suka biya. Waɗanda suka biya idan ka je za ka ga zahirin waɗanda suka yi noman ne. Amma misali sai ka ba wanda ba noman zai ba ko ɗan siyasa ne sai ya karɓa ya ji ya kashe dama ta ina kake neman a biya. Ai ba san ta inda aka biya manoman ne waɗanda suka samu daga cikinmu su ne suka biya.
To yanzu me zaka ce dangane da batun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi cewar za a fuskanci karancin abinci a Najeriya?
Wallahi sai an tinkare ta kuma fiye da yadda ma ake tunani. Saboda dai akwai rashin kuɗin siyan abincin. Na farko mutane suna cikin garari ba ma wanda ba manoma ba. To hakan an yi noman zai zo da tsada. Idan gwamnati ce za ta shigo da abinci sai an mutu za ta shigo da shi. Ta ina za a shigo da shi ma. Kuma duk inda za ka je ka shigo da shi su ma da tsada suka yi noman. Ba za ka ce yanzu an ce ai lokacin wane shinkafa 700,000 ba ce. Yanzu ko kuɗin fito ɗinta da za ta zo ya fito ya fi 700,000. Bayan da za a yi wannan wani tunani a ce ai lokacin shinkafa. Ai yanzu nawa aka sai taki. Taki gwamnati ba ta yi maganarsa ba. Yana muna siya 40,000 da wani abu wanda da muna siyansa 500,000. Maganar tirakta motar noma ana yi da a 6,000 eka yanzu kana yi a 60,000 eka. Kai zancen cewar za akwai maganin feshin da muke siya a bara naira 800 ne yanzu naira 900 ne. To 1,000 ya canja. To yanzu ya lai a sai da kayan abinci kuma wani ya tunanin sauki. Sannan kuma gashi za a yi karancinsa. Ka ga kenan sai yanda Allah ya yi. So mu ba ma fatan tsadar. Mu fatan da muke Allah ya kawo yanayin da za mu yi abin nan ya yi ragaraga domin idan abinci ya yi sauki mu mun fi samun riba.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ra'ayin ƙwararru akan harkokin noma. Yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyar manoma ta Najeriya Dr. Faruk Rabiu Mudi da Kidima Abuja Hassan Maina Kaina sai kuma Jude Ledes Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email.
A yau za mu fara da sakon Malam Umaru Kambaya Wuri da ɗan Asabi Mai Fata Ya Wuri ya ce, "Salam VOA Hausa, Allah ya kawo fahimta tsakanin gwamnoninmu na Arewa da sarakunan gargajiya a Najeriya, musamman ma a Sokoto da Kano, saboda su gwamnoni iyayenmu ne, su ma sarakuna iyayenmu ne. Saboda haka ne muke yi musu addu'ar zaman lafiya tsakanin su." Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Maddattai, Isuhu Makeri Maddattai, Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka ya ce, "Salam VOA Hausa, duk da yake ban ji daɗin rashin samun maki mai tsoka da ɗalibanmu na jihar da Magarama waɗanda suka kammala zana jarabawar share shiga jami'a suka yi ba. Hakan bai bamu mamaki ko kaɗan ba a ganin yadda wannan gwamnatin ta soja ta ɗauki dukkan matakan da suka dace wajen hana aringizon maki ko coge. Mu wannan shine daidai domin ta dalilinsa ne aka tantance ɗanduma da ɗan kabewa. Da fata dai waɗanda suka faɗi a jarabawar a gaba za su jajirce. Allah ya ba su sa'a." Sakon Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Usaini Dangote Karasuwa tare da Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau ne na gaba ya ce, "Yau kina za mu yi ga mahukuntan Najeriya don girman Allah da manzansa su rinka jawo masu bukata ta musamman a cikin harkokin gwamnati domin a dinga damawa da su ko za su samu sa'idar rayuwa, domin duk wanda ya taimaka wani Allah zai taimaka mishi ta inda bai zata ba. Sannan kuma ya kamata mu san cewa idan mun san abin da ya faru da mu jiya da abin da ya faru da mu ɗazu, to ba mu san abin da zai faru da mu anjima ba balle gobe." Shi ma sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Nazifi Ibrahim Rigar Malam Shagari da Ibrahim Ozil da Faruku Mahekaru ga Sokoto ya ce, "Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sakamakon harin ƙunar baƙin wake da wasu suka kai a jihar Borno. Kuma wannan babban abin alhini ne ga tsaron Najeriya, ganin yadda 'yan Najeriya suka saki jiki cewar wannan mummunar ɗabi'a ta kau, ashe har yanzu akwai saura. Allah ya kawo mana ɗauki a Najeriya. Amin summa amin."
A gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Dakarun Isra'ila sun kai wasu harhara a kudancin yankin zirin Gaza, inda hukumomin lafiyar Falastina suka ce akalla mutum 8 sun mutu. Hararen sun hada da wanda aka kai yankin Khan Yunis kwana guda bayan da Isra'ila ta ba Falastina fararen hula umarnin su fice daga yankin. Isra'ila a yau Talata ta ce ta kai hare-haren ne na sama cikin dare a yankin na Khan Yunis, inda ta ce daga nan ne mayakan Falastinawa suka harba mutane rukuki 20. Wasu karin hare-haren saman sun kai ke ci birnin Rafah da ke kudancin Gaza, yayin da sojojin ƙasar Isra'ila suka gudanar da wani samami akan Hamas a tsakiyar Gaza, kamar yadda dakarun Isra'ila suka ce. Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gujin makami mai linzami kira ballistics wanda zai iya ɗaukan babban makamin da ake cillawa wajen kai hare-hare. Kamfanin dillancin labarai na KCNA na ƙasar a ranar Litinin ya ba da rahoton gujin makamin wanda ake kira Honsompo 11 da wato 4.5 wanda ƙasar ta gwada don daidaita ingancinsa. Rahoton ya ce makamin zai iya ɗaukan dashen kan makamin yaƙi da ya kai nauyin tan 4.5. Sai dai rahoton bai bayyana takamaiman inda aka gudanar da gwajin ba da kuma inda makamin ya faɗa. Wannan rahoton da ƙasar ta Koriya ta Arewa ta fitar a yau Talata na zuwa ne bayan da makocinta Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ce ta kaddamar da wasu gwaje-gwajen.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. An jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin lokacin da za ku kuma kira wayarmu ku bayyana ra'ayinku kan maudu'in da za mu bayyana muku. Yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamai da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.